Yara 50 cikin 100 na fuskantar wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki wanda hakan ka iya haddasa musu tamowa wato ciwon yunwa dake da barazana ga rayuwarsu. A wani yunkuri na tallafawa da raya kasashen Afrika game da irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta, shugaban gidauniyar Bill da Melinda Bill Gates ya ziyarci Najeriya don inganta sabbin matakai a bangaren abinci mai gina jiki, lafiya da kuma harkar noma. Da yake jawabi a taron matasan Afrika kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, Bill Gates ya ce za su mai da hankali wajen yadda za a samar da abinci mai gina jiki, duk da cewa ba abu ne mai sauki ba, amma za su hada hannu da bangaren lafiya, noma da kuma masana'antar abinci don samun nasara.
The majority of our work over the last 24 years has been focused on Africa, and within Africa,
ya ce shekara sama da 20 gidauniyar na bada tallafi a Afrika musamman Najeriya, kuma yayi farin ciki matuƙa game da ayyukan nasu. Yana mai cewa sun yi nasarar rage mutuwar ƙananan yara sakamakon samun sabbin rigakafin cutuka dake da barazana ga rayuwarsu. Menene illar rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara? Ita ce tambayar da nayi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir.
Yaro zai iya sumburewa, yaro ya zama dan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya. Rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk bangaren jikin dan adam da yanayin da yake aiki. Yana iya sa garkuwar jikin yaro ta zama ba ta da ƙarfi, fata jiki za ta yi daddarewa, kumburi na kafa da na sauran jiki, gaggambo da sauransu.
Hajiya Maryam Mamman Nasir uwa ce kuma ta yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki.
Tsada ta rayuwa, duk abinda za ka daga ka siya ko mun kankanta shi ya fi karfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abun ba. Iyaye ba su da kuɗin da za su siya su ba ma ƴaƴansu su ci wannan abinci. Abu na biyu, wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin Najeriya ya hana aji a yi noma, wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa, in sun yi girbi su sayar su sayo abincin nan da za su zo su kawo iyalansu. To babu shi, shi yasa ƴaƴa yanzu suke fama da wannan rashin abinci din, duk sun rame sun kanjame, wani ma ba za ka so ka gan shi ba.
Malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina, Dr. Muntari Ado Matazu, ya yi bayani kan irin nau'ikan abinci masu sauƙin samu da suka kunshi sinadarai masu gina jiki.
Akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero, muna da masara, muna da dawa, muna da alkama, muna da acca, akwai wake, muna da waken suya, akwai gyaɗa, akwai gujiya, akwai ƙwai, muna da alayyahu, muna da kabeji, muna da yalo, muna da karas, muna da kukumba, da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale, rama, mukan same su a cikin sauki. Babban kalubalen da al'umma suke fuskanta musamman na karkara shine sanin yadda za su sarrafa waɗannan nau'o'in abinci ta yadda idan sun ba yara ya zama ya amfane su.
A Najeriya yanzu haka tashin farashin kayan masarufi musamman ma abinci a bisa alƙaluman hukumar ƙididdiga ta MBS ya haura sama da kashi 33 cikin 100. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.